Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can Jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana nuna damuwa ainihin akan kurajin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar Sudan a wannan makon domin tantance makomar siyasar yankin Darfur da yaƙi ya ɗaiɗaita. An buƙaci yin zaben na 11 zuwa ranar 13 ga wannan wata da muke ciki daga jibi talata kenan domin tantance au a baya haɗa jihohin yankin guda 5 ko kuma a'a. Wannan bukata 'yan tawaye sun dade suna nema domin samun karin 'yancin cin gashin kai daga gwamnatin Sudan. Sanarwar da Amurka ta gabatar a jiya Asabar na cewa idan aka gudanar da zaben bisa ka'idodi ko kuma sharuɗa da yanayin da ake ciki yanzu, ba za a ɗauki zaben a zaman ra'ayin da jama'a suke son bayyanawa ba, wanda hakan zai dagula shirin samun zaman lafiya a yankin. Tsirarrun kabilun yankin waɗanda tun shekara ta 2003 suke fafata da gwamnati sun ce yaƙin da ake yi zai hana ko kuma karyawa jama'a ƙarfin gwiwar fitowa su kada ƙuri'a. Masu nazarin harkokin yankin sun ce tana yiwuwa sakamakon ƙuri'a ko kuma zaben ya amince da tsarin jihohi 5 da ake amfani da shi yanzu. Wasu masu caccakar wannan tsarin suna ganin yin hakan zai ƙara baiwa gwamnatin Sudan ƙarin iko a kan yankin da ya ɓalle. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaƙin shekaru 13 a yankin Darfur ya laƙume rayukan mutane 300,000 da korar fiye da mutane 2.5 million daga gidajensu. Amurka da ƙasar Afghanistan suna kira ga ƙungiyar Taliban da taiwa Allah ta koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya kai ziyara birnin Kabul jiya Asabar domin yin shawarwari da shugabannin Afghanistan, ya ce kasancewar ƙungiyar Taliban a shirin samun zaman lafiya kila ya taimaka wajen kawo ƙarshen tarzoma da wahala da 'yan ƙasar suke yi ko kuma suke fama da su a saboda yaƙi. A wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a birnin Kabul, Mr. Kerry da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani tun tattauna batutuwa da dama kafin taron kolin kungiyar kawancen tsaro ta NATO da za a yi a birnin Warsaw, kasar Poland, a watan Yuli idan Allah ya kai mu, da zai nazarci matsayin jami'an tsaron Afghanistan, da kuma wani taro akan taimakon ra'ayi ƙasa da za a yi wani lokaci a wannan watan a birnin Brussels na kasar Belgium. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yana shirin rage yawan sojojin Amurka a Afghanistan daga 9,800 zuwa 5,500 kan baɗi. To amma wasu rahotanni da aka gabatar a kwanan nan sun yi hasashen cewa za a jinkirta ɗaukan wannan mataki. Jim kaɗan bayan Mr. Kerry ya tashi daga birnin Kabul, shaidun gani da ido a tsakiyar birnin sun ba da rahoton jin ƙarar fashewa ko kuma tashin aƙalla ban guda 2. Hukumomi sun ce har yanzu suna aikin tantance fashewar kuma ba su ba da rahoton ko wani ya jikkata ba. Jiya Asabar, masu zanga-zanga a birnin London suka buƙaci Prime Minister Ingila David Cameron ne murabus bayan da aka danganta harkokin kuɗin iyalinsa da takardun wani kamfanin ƙasar Panama, bayan da suka taru a titin Downing inda gidan Prime Minister yake. Masu zanga-zanga sun riƙa kwalayen da aka rubuta cewa lokaci ya yi da ya kamata Prime Minister ya yi murabus akan aiki. Tun da farko, a yayin da yake magana a wajen wani taron jam'iyyarsa ta masu ra'ayin mazan jiya, Mr. Cameron ya ce da ya kamata a ce ya mai da hankali sosai wajen bin diddigin batun hada-hadar kuɗin iyalinsa, kuma ya ce ya koyi darasi. Haka kuma ya ce ya ɗauki alhakin aukuwar wannan al'amari, kada a ɗora laifi a kan ma'aikatansa. Mr. Cameron ya yarda ya aikata wannan laifi bayan yi kwanaki kafofin yaɗa labaru suna kira da murabus a saboda wannan abun fallasa. Ita ma jam'iyyar Labour ta masu hamayya ta buƙaci Mr. Cameron ya yi murabus a wata sanarwar da ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasar a ranar Litinin dangane da abun fallasar kuɗin da ya danganta shi da zuba jari a wani kamfanin ƙasar Panama. Wasu takardu da aka fitar sun danganta mahaifin Cameron ɗin marigayi Ian da wani kamfani da cibiyarsa ke Bahamas wanda aka ce shi ma Prime Minister yana da jari a kamfanin har zuwa kafin ya zama Prime Minister. A ranar Alhamis, Mr. Cameron ya yarda cewa yana da hannun jari a kamfanin da ya sayar a kan kimamin dala 42,000 watanni hudu kafin ya zama Prime Minister a shekara ta 2010. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, lauyan gwamnatin Belgium ya ce Mohamed Arbirini, mutumin da ake zargi da hannu a hare-haren da aka kai birnin Paris na ƙasar Faransa, ya faɗa wa masu bincike cewa shi ne mutumin da aka gani a hoton bidiyo sanye da hula samfarin malafa yana raka masu harin ƙunar bakin wake a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar 22 ga watan Maris. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane biyar a sumaman da suka kai a ranar Juma'a a ciki har da Mohamed Abrini ɗan shekara 31 ɗan ƙasar Belgium wanda ɗan asalin ƙasar Morocco ne da aka danganta da mummunan harin ƙunar bakin wake a Brussels a watan jiya da ya kashe mutane 32 da kuma raunana wasu da dama. Tun da farko a jiya Asabar, hukumomin Belgium sun tabbatar da kama mutum na shida dangane da hare-haren da aka kai birnin Brussels ba tare da bada wani ƙarin haske ba. Haka kuma a jiya Asabar, 'yan sanda sun kai sumame gunduma Etterbeek a birnin Brussels, to amma babu wanda aka kama. Wasu mutum biyu da aka kama a makon jiya an sako su bayan an gudanar da bincike sosai. Shaidun gani da ido da jami'ai sun ce wasu 'yan kungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia wadda take da alaƙa da kungiyar Al-Qaida guda biyu jiya Asabar aka kashe su ta hanyar harbe su a saboda an same su da laifin kashe wata 'yar jarida a wani harin da aka ɓoye bom cikin motar ta a bara. Jiya Asabar da safe aka harbe Hassan Nur Ali ɗan shekara 37 da Abdulrasaq Muhammad Baru ɗan shekara 28 a birnin Mogadishu bayan wata kotun soja ta yanke musu hukuncin kisa. A yayin da yake zantawa da kafofin yada labaru bayan kashe mutanen, muƙaddashin alƙalin kotun soja Abdullahi Hassan Muhammad ya ce daga baya waɗannan mutanen sun fuskanci hukunci. Dukkan mazan da aka kashe an same su da laifin kashe 'yar jarida mai suna Hindiya Haj Muhammad lokacin da aka ɓoye bom cikin motar ta. 'Yan kwanaki bayan sun kashe 'yar jarida Hindiya a watan Disamban shekara ta 2015, jami'an tsaro suka kama waɗannan maza guda biyu. Hindiya 'yar jarida ce da take wa gidan rediyon Mogadishu da talabijin aiki. An kashe ta a lokacin da aka ɓoye bom ƙarƙashin kujerar motar ta a kan hanyarta ta zuwa gida daga jami'a. Ita wannan matar wani ɗan jarida ne da shi ma aka kashe shi wa matar wani ɗan jarida ne da shi ma aka kashe shi a birnin Mogadishu a wani hari a shekara ta 2012. Ita ce 'yar jarida ta 38 da aka kashe a ƙasar Somalia suna bakin aikinsu tun shekara ta 2010. Ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci ko MSF a takaice, ta ba da sanarwar kaddamar da wani shirin yin allurar rigakafin kwalera mafi girma da aka taɓa gani a Lusaka, babban birnin ƙasar Zambia. Ƙungiyar da ake cewa MSF a takaice tana aiki ƙud da ƙud da ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Zambia da kuma ƙungiyar lafiya ta duniya, kuma za a yi wa fiye da yara 570,000 allurar rigakafin kwalera cikin makonni biyu. Ma'aikatan ƙasa da ƙasa na ƙungiyar MSF guda 8 da jami'an ma'aikatar lafiya ta Zambia guda 19 da kuma masu aikin sa kai 1,135 daga Lusaka ne suke yin wannan aiki na ba da allurar rigakafi da aka fara yi a ranar 8 ga wannan wata na Afrilu shekaran jiya kenan. a wurare 39 a yankuna 4 da kwalara ya fi wa banna a biranen Lusaka da Kanyama da Bauleni da George da kuma Canwama.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka.
Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar.
Yau shirin zai yi da zango ne a jihar Rivers domin jin ina aka kwana ne game da zaben yan majalisar wakilai da na majalisar dokoki wanda har wasu suka rasa rayukansu kuma aka soke wasu daga cikin zabukan. Wannan yasa wakilin sashen Hausa Nasir Adamu El-Hikaya ya yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben na Najeriya domin jin ina wannan zaben ya kwana ne. Kuma yayi sa'a domin ko ya samu zantawa da mai magana da yawun hukumar zaben Nick Dazan domin jin inda a kwana game da wannan zaben. Ga dai tattaunawar ta su ta kasance.
Hali yake ciki ne game da zaben jihar Rivers na yan majalisa.
To halin da muke ciki mu a bangaren na hukumar zabe shine na daya kamun mu koma mu kamalar da zabubbuka da muka fara a baya sai mun yi ganawa da masu ruwa da tsaki a wannan tafiya saboda kamar yadda aka sani abinda yasa muka dakatar da zabubbukan nan shine kalubale na tsaro da muka samu a yayin da ake yunkurin aiwatar da zabubbukan nan sai gashi ana nan ana harba bindigogi ana nan ana sata jami'anmu ana sata kayan zabe aka zo ma daga bisani aka kashe jami'inmu mai wucin gadi wato dan bautan kasa guda saboda duk wa'annan zai wuya a ce nan da nan mun koma can jihar Rivers ba tare da mun tuttubi masu ruwa da tsaki a wannan tafiya ba kaman wato jami'an tsaro wanda muke aiki tare da su da su yan takaran da jam'iyyu wanda su ma kansu yan takaran ke takara a karkashin su da masu sa ido a zabe da kuma yan jarida dole sai mun zauna mun tattauna mu yi nazari akan abin da ya auku kuma mu tabbatar da cewar za a samu kyakkyawan kariya ma jami'anmu ma masu sa ido a zabe da kuma yan da wanda su hakin su ne su je su ba su sa ido su kuma bayyana abin da ya auku a lokacin da ake zabe. Na ɗaya kenan to na biyu shine ita hukumar zabe ta ba da kuduri guda ɗaya. Kudurin kuma shine daga nan zuwa gaba duk inda aka samu tashin hankali yayin da ake zabe to hukumar zabe ba za ta koma wannan ko mazaba ba ko wannan jiha ba sai idan an ba ta tabbaci na za a ba ma jami'anta da masu sa ido kariya kamun ta koma ta aiwatar da zabe.
Wato wannan ya nuna fa akwai inda za a zauna ba zabe kenan ko kuma mutane za su riƙe yin abin da suka ga dama ko su makale kan mulki ba tare da su ya dace su zauna a kujera ba.
To ai mulkin ba zai yiwu ba idan ba a zabe ka ba. Saboda haka ya zama wajibi kenan a wajen su ɗan takarar su tabbatar da cewar sun ba mu tabbaci ba za su tada hankalin mutane ba. Ba za su yi amfani da 'yan banga su je suna jima mutane rauni ko kuma suna kashe su ba.
Duk da haka Mr. Nick kun sanar da sakamakon wasu mazabu a nan jihar Rivers ne.
Mun yi makasudin haka shine yayin da muka dakatar da zaben nan an riga an kammalar da zabe a wa'annan mazabun. Wannan wato majalisar wakilai guda hudu da kuma majalisar dokoki ko na jiha guda 11. To shi yasa muka sanar da sakamakon wa'annan inda ba mu gama ba. Ai mun dakatar ba za mu koma ba mu yi sai ranar da in Allah ya yarda mun sa rana shine za mu koma a fara daga farko har a kamalar sa'annan a zo a sanar da su wane ne suka zama zakaru a zabubbukan nan.
Nick na ji kuma kun zayyana jihar Rivers ita ce tafi ko wace jiha hatsari wajen gudanar da harkokin zabe a Najeriya.
To ba mu muka zayyana haka ba ko muka faɗi ba amma abin da ya faru ya nuna zahiri cewar babu kariya na jami'an tsaro kuma su masu tsaki a wannan tafiya ba su ba ma ita hukumar zabe da ma jami'an tsaron kyakkyawan goyon baya ba. domin inda sun bamu goyon baya yanda suka mana alkawari tun daga farko, in da kuma sun ma masu goyon bayan suka shedi akan kar su yi aikin asha, to kaga da an yi komai cikin lumana har ma an gama wannan zabubuka. To ga shaka nan bai kasance ba saboda rashin wannan kyakkyawan ko kuma fatan alheri ma kawai daga wajen su.
Nick, na san ka je Rivers din a lokacin zaben nan, ya tashin hankalin nan yake shafar zaben nan yana gudanar da shi?
Eh, to yanda yake shafa shi ne, na farko tun kamun jama'an mu wanda suke kanana hukumomi su garzaya zuwa gundumomi, inda daga nan kuma za su garzaya zuwa cibiyoyin zaɓe, sai a je a yi babakere a sakatariya inda muka jibga jama'an mu, a yi ta harbin bindiga a hana su fita. To haka hana su fita, tabbas ba yanda za a yi aka da kuri'a, sai in an sami ɗan sanaki sana a fita a je a fara. Kuma yawanci kama abin da ya faru a Ribar shine harbe-harben nan ya hana mutane fita da jama'an mu su fita su je su aiwatar da zaɓe, da su ma kansu masu kada kuri'a su fito su je su kada kuri'a. Sai daga baya sa'annan kuma yayin da aka je aka fara aiwatar da zaɓuɓɓukan nan, sai gashi an zo ana harbin masu jama'an namu, ana musu duka, ana kwace kayan zaɓen, ana ma sata su jama'an mu aje a ɓoye su, a kawo na bugiya zo aje su a madadin namu jama'an.
To duk dai wannan ya nuna kusan duk wani jami'in zaɓe da ya je yana aikin ne kawai tsorace. Yin haka ne, ban ji dai kun ɗaurawa ko ita jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ko kuma ita ta adawa ba, kuna nufin kowa da kowa kenan yana iya zama da hannu a wannan rikicin?
To mu a yanda muka gani dai fitattun jam'iyyun a wannan jihar su ne suka yi ta hadasa wannan rikici, ba bangare guda ba ne, dukansu akwai hanayensu dumu-dumu a ciki.
Ba kwa ganin jami'an tsaro ne dace ku rika amfani da su yadda ya kamata, tunda yanzu ya zaje kowa kawai cin zabe yake so yayi ko ta halin kaka?
To ka san tun can ma muna amfani da, ba ma amfani da jami'an tsaro ba, muna da ma yarjejeniya na musamman da kuma committee da su jami'an tsaro, kuma suke ba ma jami'an mu kariya, suke ba ma kayan aikin mu kariya, suke ba ma masu kada kuri'a kariya. To amma ba za su ci nasara a wannan aiki ba sai idan sun samu goyon baya masu ruwa da tsaki, saboda masu ruwa da tsakin nan su kansu suna ga yan banga wanda ke da makamai, wayansu makaman ma sun tsara wa'inda jami'an tsaron suke da shi. To abin da aku kenan.
Daga jihar Rivers kuma sai jihar Adamawa, inda wasu jami'un adawa suka maka gwamnatin jihar Kotu domin ta ki gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar. Sanusi Adamu, wakilin sashen Hausa, ya hada mu da wannan rahoton game da wannan batu.
Gamayyar jam'iyyun adawa na People's Party of Nigeria PPN, Alliance for Democracy AD, da Alliance Congress Party ACPN na jihar Adama sun shigar da ƙara babban kotun jiha, suna kalubalantar ci gaba da rike madafun mulki na ƙananan hukumomi da kwamitocin rikon ƙwari a ƙarƙashin shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomin. Jam'iyyun adawan na neman kotun ne ta haramta ci gaba da mulkin ƙananan hukumomin da shugabannin ma'aikata ke yi, kana suna buƙatar a gudanar da zaben ƙananan hukumomin nan da kwanaki 90. Akwai kuma buƙatar su na ganin an hana shugabannin kwamitocin rikon ƙwariya na ƙananan hukumomin karɓa da sarrafa kaso da gwamnatin tarayya ke bayarwa, da kuma wasu kuɗaɗen shiga da suke tarawa a baitul malin su. Ga wasu daga cikin yan gamayyar jam'iyyar adawa da na hira da su. Da farko ga Sunday Amos, dan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PPN a zaɓe da ya gabata.
Muna so a yi zaɓe, muna so kotu ta faɗa cewa yadda wayannan da suke rikon kananan hukumomi nan ba a kan ka'ida ba, ba a kan doka ba, ya kamata a yi zaɓe, a bar jama'a su zaɓi shugabannin su, ba waɗansu su zauna wani wuri su naɗa shugabanni ba. Shine demokradiyya. Demokradiyya an ce gwamnatin jama'a ta wurin jama'a, don jama'a. To shine abin da muke so kawai. Lokacin zaɓe ya yi, a bar jama'a su zaɓi shugabannin su a kananan hukumomi. A takaice shine kawai magana.
Suna Muhammadin Jabdi. Kaza mulki wannan gwamnati kusan wata uku. ko hudu ko biyar ba ya zabe local government ba kuma a doka bai kamata a yi shi ba tunda muna cikin lokacin demokradiya wanda kuma dokar Najeriya hana a kusa da wuta shida ba a yi zabe ba shi yasa muka je da demokradiya bai kamata suna hedin wannan gwaya kamata ya zabe a samu zabebin council a gudanar da mulkin gwamnati
mai shari'a Nathan Musa na babban kotun jihar Adamawa ya tsaye da ranar 14 ga watan nan domin sauraron karan barista Sunday Wagira kwararren lawyer ne kan sha'anin mulki a kananan hukumomi ya mini fashin baki kan tanadi da kundin dokar kasa ta zayyana
jam'iyyu guda uku suka kai kara burin su shine kotu ta jaddada ta tabbatar kan cewa an bi tsarin mulki wanda kashi 7 na constitution na Najeriya inda ta tabbatar kuma lamunta cewa mulki na demokradiya ne za a yi kananan hukumomi wanda duk yanda za a yi dole zababben zababbun shamomi da kansuloli sune za su kasance suna jagorancin local government
sai dai jami'in tsare-tsare na jam'iyyar mai mulki Ahmed Lawal ya shaida ma sanusin cewa
don ka duba wannan jabin sun sauri saboda mu da muka karbi mulki a jihar Adamawa jami'ar mu ta APC ba mu kai shekara ɗaya ba kuma mun zo mun gada ne mun samu babu zababbun shamomin kananan hukumomi kuma yanzu magana da nake da kai ka sani cewa gwamnatin APC ta ba da dama cewa hukumar zabe na jiha da ta shirya zabe saboda kowa ya shiga ya zabi chamomi na jihar na kananan hukumomi da kuma kansuloli na ward na unguwanni kuma kamar yadda ka sani wannan zaben an ba da sanarwa cewa za a yi watan 6 so ni na ga wannan kara suka kai ba su kai kara bai kamata su ce sun kai karan jambe APC ba ko kuma gwamnatin APC ba tunda ba akan gwamnatin nan mu zo mun gada ne
a can jamhuriyar Chad kuma yau ne ake zaben shugaban kasa sai dai a ranar Alhamis din da ta gabata ɗaya daga cikin ƴan takarar na shugaban kasa Muhammad Yasko ya ce ya janye daga tsayawa wannan zaben sai dai shirin zabe ko nadi ya yi kokarin jin dalilan sa na daukar wannan matakin amma hakan bai cin ma nasara ba sai dai zamu ci gaba da kokartawa to masu aure Ahmadun wakilan namu Nasir Adamu Hilkaya da Sanusi Adamu da Julie Gresham Ward ta bada umarni ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yayin da dakarun Najeriya ke ci gaba da fafatawa da mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda suke aiki kafada da mayakan sa kai na kungiyoyin maharba ko kuma mafarauta. Rotani na nuni da cewa mata maharba na taka rawar gani a wannan yunkuri da ake yi. Ba dai kasafai ake tura mata fagen daga a sassa daban-daban na duniya ba, amma a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz da ya aika mana daga Yola wato jihar Adamawa. Za ku ji cewa mata na tinkahon cewa suna jagorantar mazaje a fagen yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram.
A baya dai ba kasafai akan samu mata a cikin ƙungiyoyin sa kai irin na ƴan manga ko na maharba ba. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu yanzu fa lamura sun soma sauyawa domin a yanzu haka ma akwai wasu mata ƴan sa kai na maharba da suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada ƙyar baya na Boko Haram. Su dai waɗannan mata maharba sun sadaukar da rayukansu yayin da wasu mazajen ma ke guduwa a fagen daga. Malama Aisha Bakari Gombe ita ta jagoranci matan da suka fafata da ƴan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa.
Aisha Bakari, ni komanda ce kuma ni sarauniyar yakin bakin Adamawa. Don daga Gombe har ma da Gali babu inda kafa na bai taka ba a fafata wanda akai da Boko Haram. Haduwan mu da su kan gaskiya muna haduwa. Kuma haduwan karawa muke yi gar da gar muna ganin su suna ganin mu ne. Muna zubawa suna zubawa. A haka muke karawa da su. Babu gudu kuma babu ja da baya yadda suka tsaya suka ce su za su yake mu mun kuma a matsayin mu na mata masu kishin kanmu kishin kasar mu da ƴaƴan mu da ake kashewa mu kuma muna nan babu gudu babu ja da bawa kuma muna yi da su din Allah kuma yana bamu nasara akan su babu abun da ya taba bani tsoro a Boko Haram ko kadan
ita ma wata jaruman Mrs. Rose Damsa ta ci fa da karfin ta ma take wannan fafuduka
abin da yasa bana tsoro ba da karfi na naka ta nake aiki ba ruwa da kowa ba wanda bare ya fara da shi ba ko Boko Haram zai fara da
to ko su matsaloli suke fuskanta a yanzu Hajiya Hadiza ita ma wata jaruman ce da ake fafatawa da ita
eh mun taka rawa sabili da an je bakin daga kware kuma mata sun ba wa maza assignment a bakin daga gaskiya kware da Aliya mace ce ta tsaya ta rike bindiga mata maza suna bayar ta alhamdulillah mun ba da gudunmuwa na Najeriya gabaki daya ba wai kasar mu Adamawa kawai ba eh yanzu muna neman a taimaka mana da ƴaƴan mu da jikokin mu da suke ciki gwamnati ta dube mu da idon rahama ta taimaka mana akwai kayayyakin aiki da ba mu da shi sannan yaran mu nan da muke diba mu kai jeji yana da kyau gwamnati ta kula da su in ma akwai aikin da matasan mu za su yi don sabili da akwai waɗanda suka yi makaranta na boko. In a cikin aikin gwamnatin nan ne a ɗebi yaran mu matasan nan daga ciki.
To sai dai kuma yayin da wannan make faruwa, wata matsala da ke tasowa yanzu ita ce tabbatun bata gari, wanda kwa yan makonin nan sai da hukumomin tsaro suka kama wani jigo na kungiyar maharba bisa zargin cewa yana saida makamai da kwato daga hannun yan Boko Haram. Kuma don wanke kansu, maharban sun gudanar da taron daukar rantsuwa domin fitar da bata garin da ke cikin su, wato bikin salala, inda maharba daga sassa daban-daban na Najeriya da maketi da suka halarta. Alhaji Muhammadu Usman Tola da ke zama shugaban maharban jihar Adamawa shi ya kasance mai masaukin baki.
Abun gargajiya na salalan maharba na gabaki daya na Najeriya, Allah taimake Allah ba da hankuri. Dokun Allah ne salala a samu kasa ta zauna lafiya, shine abin da ake buda. Duk aljalmai wanda yake je su kasa na Allah cire. Mu maharba a karkashin ku muke. Ba wanda muka sani ku sarakunan gargajiya, daga mai anguwa, mai jimilla, zuwa ga hakimi, zuwa ga mai martaba Lamido Adamawa, mu muna karkashin ku, mu ne na hannun daman ku.
To ko me maharban ke cewa game da wannan rantsuwar salalan da suka dauka?
Sunana Babu Usman daga jihar Gombe, karamar hukumar Balanga Bamba. Wato salala mu dai wannan yana tara maharba, yana da zubunci na maharba, kuma kaban yanzu ga Taraba, ga Gombe State, ga Kameru duka sun zo. To kaga idan ana haka ci gaba ne a wurin maharba da kuma kasar Najeriya baki daya.
Sunana Jonathan John Age daga Taraba State a yoron local government. Abu in aka dangata da salala abu ne mai amfani sosai. Wannan abun din akwai koyi sosai. Idan ka zama maharba dole ne kawai ka zo irin wannan wuri, domin anan zaka samu koyasuwa iri-iri, ka samu abun taimako iri-iri, ka samu abun zumunci iri-iri. Al'ada ce ta maharba wanda muke haduwa domin mu sha a kowane lokaci, mu rika karafa jikinmu, ya tunashe mu abubuwan da muke yi a cikin harbi.
Sunana Yaguda Musa. Da mugu ba sa sun mugu ya maso wuri, ba sa sun kuma masuci da wanda zai karya doka, wanda baya bin maganan umarni maharba, to shi ne ake nufi da salala.
Shi ma da ke karin haske Mr. Philip Ngurore, wanda shi ya jagoranci maharban jihar Adama da aka tura jihar Yobe domin taimakawa, ya bayanin cewa
jihar Yobe ta zo ta nemi taimako daga gurinmu, kuma alhamdulillah mun je mun taimaka mata. A yanzu hakan nan a jihar Yobe ba za ka ce kauye ka kiba gida uku hudu Boko Haram suna nan ba, gaba daya yanzu a Borno.
Kuma da menene dai malaza ta fana ganin akwai rawar da irin waɗannan kungiyoyi za su ke takawa, musamman irin wannan lokaci da ƙasar ke fama da wasu matsalolin tsaro? Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Rahoton Ibrahim Abdulaziz kenan kan irin rawar da mata maharba ke takawa a yakin da ake da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana nuna damuwa ainihin akan kurajin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar Sudan a wannan makon, domin tantance makomar siyasar yankin Darfur da yaƙi ya daidaita. An buƙaci yin zaɓen na 11 da zuwa ranar 13 ga wannan wata da muke ciki daga jibi talata kenan, domin tantance au a haɗa jihohin yankin guda biyar ko kuma a'a. Amurka da ƙasar Afghanistan suna kira ga ƙungiyar Taliban da ta yi wa Allah ta koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka wanda ya kai ziyara birnin Kabul jiya Asabar domin yin shawarwari da shugabannin Afghanistan ya ce kasancewar ƙungiyar Taliban a shirin samun zaman lafiya kila ya taimaka wajen kawo ƙarshen wato tarzoma da wahala da 'yan ƙasar suka yi ko kuma suke fama da su a saboda yaƙi. Jiya Asabar masu zanga-zanga a birnin London suka buƙaci Prime Minister Ingila David Cameron da ya yi murabus bayan da aka danganta harkokin kuɗin iyalinsa da takardun wani kamfanin ƙasar Panama, bayan da suka taru a titin Downing inda gidan Prime Minister yake. Masu zanga-zanga sun riƙe kwalaye da aka rubuta cewa lokaci ya yi da ya kamata Prime Minister ya murabus hakanan. Tun da farko a yayin da yake magana wajen wani taron jam'iyyarsa, Mr. Cameron ya ce da ya kamata a ce ya mai da hankali sosai wajen bin diddigin batun hada-hadar kudin iyalinsa kuma ya ce ya koyi darasi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.